Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 41 49 da 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu radon mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyar da kuralol sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com. Masauraran mu assalamu alaikum barkamu da safiyar yau Juma'a ta babbar rana ta ga watan Fabrairun shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Grace Alheri Abdu da masauran abokan aiki muke sake kawo muku muke zuwa muku a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
To Sarfil, wani jami'in gwamnati da kuma shedu sun ce an kashe mutane akalla 15 aka raunata wasu da dama a wani fadan kabilanci jiya Laraba da Maraice a Sudan ta Kudu. Dan jam'iyyar Republican guda ɗaya tilo a majalisar dattijai yayi babacere domin jirkin taka da kuri'a akan kudirin dokar ƴaƴan jam'iyyu biyu suka wanda suka cimma wanda za ta sa a ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati a nan Amurka. Kana ministan harkokin cikin gida na ƙasar Pakistan ya bayyana cewa duk wani yunkurin da Amurka za ta yi na zaftar tattalin tallafin da take bayarwa na farin kaya zai dagula lissafi a dangantakar ƙasashen biyu.
To Allah ya kyauta, kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa
kungiyar 'yan jarida mata ta gudanar da taronta na ƙasa inda ta jaddada aniyarta na taimakawa wajen daƙile matsalolin da mata da yara ke fuskanta musamman waɗanda suka rasa mazajensu.
Haka kuma za ku ji an kawo ƙarshen annobar cutar kwalara da aka kwashe watanni 18 ana fama da ita a ƙasar Sudan ta Kudu. Sai kuma shirin lafiya uwar jiki wanda Jummai Ali za ta gabatar, amma duk annan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Wani jami'in gwamnati da kuma shedu sun ce an kashe mutane akalla 15 aka raunata wasu da dama a wani fadan kabilanci jiya Laraba da Maraice a Sudan ta Kudu. Shedu da suka gudu suka buya a cikin daji sun ce an ci gaba da gwabza wannan fada har zuwa jiya Alhamis a wata gunduma mai suna Kolingen dake karamar hukumar Bo ta Kudu a jihar Jonglei. Jami'an gwamnatin jihar sun ce sun tura sojoji don kwantar da wutar fada na baya-bayan nan da waɗannan kabilun da ba su ga maciji da juna ke yi. Ministan watsa labarai na jihar ya shedawa wani shirin murya Amurka mai suna South Sudan in Focus jiya Alhamis cewa mun rasa rayukan mutane 15 waɗansu 8 kuma sun ji rauni. A Gemiel, wani shaida da ya yi magana da murya Amurka ta wayar tarho daga Kolingen ya ce ya ga gawarwaki 15.
Dan jam'iyyar Republican guda ɗaya tilo a majalisar dattijai yayi babakiyar domin jinkirta kada kuri'a akan kudirin dokar da ƴaƴan jam'iyyun biyu suka cimma wadda za ta sa a ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati ana dab da cikar wa'adin karewar kudin gudanar da ayyukan gwamnati, abinda watakila zai kai garfe ma'aikatan gwamnatin tarayya a karo na biyu cikin ƙasa da wata guda. Rand Paul na jihar Kentucky ya ki amincewa da majalisar dokoki, wato ya ki amincewa da majalisar dokoki ta kada kuri'a akan daftarin kasafin kuɗi na shekaru biyu wanda zai kai ga ƙarewan kuɗin da ake kashewa akan ayyukan soja harkokin cikin gida da biliyoyin dala. Yana mai cewa zai ƙara faɗin wato faɗin wage gengibin kasafin kuɗin da Amurka ke fama da shi, zai kuma ƙara yawan bashin da ke kan gwamnatin Amurka wanda yanzu haka ma ya zarce dala triliyan 20, wato miliyan sau miliyan 20. A cikin wani jawabi mai zafi da tsawo da yayi a zauren majalisa wanda ya cinye dan lokaci kaɗan da rage ga majalisa ta zartar da kasafin ko kuma a rufe ayyukan gwamnati, Senator Paul ya ce a gaskiya cikin lamarina ba zan iya ɗauke kai ba. Ya ci gaba da cewa an gabatar mana da kuduri mai shafi 700 da aka buga cikin tsakar dare wanda babu wanda ya karanta, babu wani garan bawal da za a yi, za a ci gaba da ɓarnar kuɗi ne kawai, in ji shi. Dagewa da ɗan majalisa Paul ya yi ta janyo fushin ɗan jam'iyyar Republican a majalisa Lindsey Graham na jihar Carolina ta Kudu, wanda ya bayyana cewa rundunar sojin Amurka tana buƙatar ƙarin kuɗi bayan shekaru ba a ƙara kuɗaɗen gudanar da ayyukan ma'aikatar tsaro da kuma na cikin gida ba. Graham ya ce yawan bashi da giɓin kasafi ba hujja ba ce da za ta sa a bar mai yaƙi yana rito, zai yi duk abin da zai taimaka wa rundunar soja ta gudanar da aikinta, in ji shi.
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce ba wai Amurka tana kokarin tsoma hannu a yakin basasar da ya shafe shekaru da dama ana yi a ƙasar Siriya bane a bayan da sojojin kawance da Amurka ke jagoranta suka kai hari daga sama suka kashe mayaka kimanin 100 masu goyen bayan gwamnati waɗanda suka kai farmaki akan sojojin ƴan tawayen Siriya da sojojin kawance ke marawa baya babu ko shakka kare kai ne ba za mu sa hannu a yakin basasan da ake a Siriya ba inji Mattis Mattis ya ce a ranar Laraba ne mayaka masu goyen bayan gwamnati su 300 suka kai hari kan shelkwatar rundunar ƴan tawaye ta SDF wanda ke kusa da Deir ez-Zor amma suka janye a bayan da sojojin kawancen da Amurka ke jagoranta suka ragargaza bindigar igwa da kuma tankoki guda biyu Senator Tim Kaine, memban kwamitin hulɗa da ƙasashen ƙetare da kuma ayyukan soji, ya kushe harin da Amurka ta kai. Ya ce yayin da nake farin ciki babu wanda ya jakata a cikin mambobin rundunar haɗin gwiwa a lokacin harin. Na damu matuƙa cewa gwamnatin shugaba Trump tana ƙara shiga rikici da gangan ba tare da majalisar dokoki ta amince ba kuma ba tare da wata fitacciyar manufa ba, inji Kaine.
To ana shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin cikin gida na kasar Pakistan Ahsan Iqbal ya bayyana cewa duk wani yunkuri da Amurka za ta yi na zabtar tallafin soji da na farin kaya da take ba Pakistan zai dagula lissafi in dangantakar kasashen biyu. Ya bayyana haka ne yayin da yake amsa tambayar da sashen Urdu na Murya Amurka yi masa dangane da wani kuduri da aka gabatar ranar Talata a majalisar wakilan Amurka wanda zai buƙaci a daina ba Pakistan tallafin da bai shafa harkokin tsaro ba. ƴan majalisa Mark Sanford na jam'iyyar Republican daga jihar Carolina ta Kudu da kuma takwaran shi Thomas Massey daga jihar Kentucky sun gabatar da kudirin gaban majalisa suna neman a daina ba Pakistan tallafin da bai shafi ayyukan tsaro ba da cewa Pakistan ƙasa ce da take tallafawa ƴan ta'adda da sananta. Masu ya ce bai kamata Amurka ta rika tura kuɗi ga gwamnatin da take taimakawa ƴan ta'adda da bayanan sir da kuma goyen bayan aikin soja ba. Pakistan ta musanta wato ta musanta zargin ta kuma mai da martani da cewa ta ji ajika kwari saboda yakar ƴan ta'adda take yi. Iqbal ya ƙara da cewa a gaskiya ma Amurka ba ta ba Pakistan wata gudunmuwar a zo a gani ba.
Daga ƙarshe mai yiwuwa shugaban ƙasa Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya kammala shugabancinsa yadda ya fara shi dumu-dumu da zargin cin hanci da rashawa. A shekara ta 2009 makonni biyu kafin Zuma ya jagoranci jam'iyyar ANC ga cin zaɓe, hukumar shigar da ƙara ta ƙasa ta yi watsi da zargin cin hanci da rashawa na tsawon shekaru 8 da aka shigar a kansa. Sai dai a siyasance ba a manta da wannan batu ba, domin kuwa ƴan adawa sun lashe takobin ci gaba da bin diddigin wannan batu, inda sau 8 suna gabatar da ƙudurin jefa ƙuri'ar rashin amincewa da gwamnatinsa a gaban majalisar dokoki. Rinjayen da jam'iyyarsa ta ANC take da shi cikin majalisar ya sanya shi hayewa a duk lokutan da aka gudanar da irin wannan ƙuri'a, amma kuma ta baya da aka gudanar da ƙaryasha da ƙuri'a 198 na goyen baya da kuma 177 waɗanda suka bayyana rashin amincewa da shugabancinsa tun da aka cire Zuma a matsayin shugaban jam'iyyar ANC mai mulki a watan Disamba. Jam'iyyarsa ta juya masa baya, kuma mai yiwuwa ne ƙuri'ar ƙin amincewa da gwamnatinsa da za a jefa ranar 22 ga watan nan na Fabrairu ta yi nasara idan har shugaban jam'iyyar ANC ba su rinjaye shi ya yi murabus kafin wannan lokaci ba. Ko dama a wani lokaci ne zai bar mulki yana yiwuwa Jacob Zuma ba zai more ritaya salim alum ba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, a Najeriya kungiyar 'yan jarida mata ta gudanar da taronta na ƙasa inda ta jaddada aniyarta wajen taimakawa wajen daƙile matsalolin mata da yara ke fuskanta musamman ma waɗanda suka rasa mazajensu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Zainab Babaji ta haɗo mana.
Taron wanda ya tattaro 'yan jarida mata daga jihohi 36 da babban birnin tarayya Abuja sun tattauna ne kan matsalolin da mata da sauran marasa galihu a Najeriya ke fuskanta da zummar samun hanyoyin warware su. Madam Jennifer Yarima ita ce shugaban ƴan jarida mata a jihar Plateau.
A yau dai mun gayyace wani ne yazo yayin mana magana akan faman mata wanda ba su da mazaje da faman da suke sha daga hannun dangogi ana kwata mishi yancin su ana hana su abin da ke nasu idan mazaje su sun mutu kuma yaran mu ƴan mata akan tura su aida su ji aure da sauri ko kuwa ana samu ana musu wasu halayen da baya da kyau ba so mun kira wannan taro yayin mana magana akan yanda zamu taimaka amma sai mu na yan jarida mu ga ma duniya cewa wannan abu ba shine rayuwa ba an yi magana cewa an samu ganewa mutane kuma za su canza wayan su al'adun su da gargajiyar su wanda yana batar da zance gwamnati da kuma yarayen mata
tsohon shugaban hukumar gidauniyar tallafawa ilimin manyan makarantun Najeriya Professor Suleiman Bagoro yace kowa na da gudunmuwa da zai bayar wajen tallafawa mata
a cikin harkar yau da kullum musamman da aure maza akwai abubuwa da yawa wanda ba ma tuna da cewa ya kamata mu yi adalci ga mata musamman wanda mazajen suka rasu ana bukata a gyara wasu kurakurai musamman wajen dokoki yawa kuma ya kamata kuma mata su ci gaba da sa baki duk inda ya kamata mu yi magana kada kuna shi
na kuma tattauna da wasu da suka halarci taron
sunana Jamila Abubakar ya kamata mu mata mu hada kai mu taimake mata wanda miji su ya riga yaran su kuma ina fada ma mata wanda miji su ya rasu ko kuma wani yana sai cuce su su je kotu za ta taimake su akwai su fida da mata kungiyoyin da suna hada kai su taimake mata ko ba su da kudin da za su doki lawyer za ta taimake su
sunana Hadiza Bukarni daga Maiduguri Borno State wannan abubuwa ne da yake damun mata amma so dewa mukan gaza mu fito fili mu ga ma jama'a ga irin wahalan da mata suke ci
jihar da kika fito an samu tashin hankali wanda ya sa maza da yawa sun rasu sun bar matayen su da yaya ya wani hali suke ciki
kai suna cikin wani halin mawuya wa'annan mutanen fa ko da wa'anda ma suke tare da mazajen su sun rasa gidajen su sun rasa komai suna nan dai ci da sha wannan da suke samu a cikin in ba dai wani bai kawo musu ba yanayin mu ya kai din da ana gaya mana cewa mace za ta bada kanta don ta samu abincin da za ta samu ta bai wa yaranta su ci muna da marayu ma da zaka ga cewa an kashe uban an kashe ƴaƴan fiye da 50,000 wa'annan yaran fa don haki ne a wuyan mu mun da muke nan a raye mu ta da ƴaƴan nan mu ilmantar da su
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya
to a gaida Zainab Babaji to daga Najeriya kuma sai mu dinguma zuwa Sudan ta Kudu inda hukumomin kasar suka ayyana kawo ƙarshen annobar cutar kwalara da kasar ta fama da ita har tsawon watanni 18 wanda kuma ta shafi mutane sama da 20,000 tare da kashe mutane 436 ga babaya ko makeri da fassarar rahoton wakiliyar murya Amurka Lisa da ta aika mana daga Geneva
Ma'aikatar kiwon lafiyar Sudan ta Kudu ta ayyana ƙarshen bullar annoban kwalara a cikin ƙasar bayan da ba a samu labarin wani ya kamu da cutar ba har tsawon makonni 7. Ƙungiyoyin bada taimako sun ce matakai da dama ne suka kawo ƙarshen yaduwar wannan muguwar cuta a ƙasar da yaki ya daidaita. Sun ce matakan sa ido mai inganci a wuraren da aka samu bullar annoban cutar yayin da aka tura rukunin ma'aikatan jinya domin gudanar da bincike a wuraren su kuma duba waɗanda suka harbu. Sun ce kokarin samar da ruwa mai kyau da wayar wa jama'a kai akan muhimmancin tsafta da kuma jinyar waɗanda suka kamu da kwalara su ne matakan da suka taka rawan gani wurin kawo ƙarshen cutar jerin gudanar da ayyukan bada allurar rigakafi a bara ya bada gudunmuwa ga kawo ƙarshen cutar hukumar bada allurar rigakafi ta ƙasa da ƙasa ta Gavi ta digawa mutane sama da miliyan 2,200 maganin rigakafin cutar mai magana da yawun hukumar Gavi James Farka ya faɗa wa murya Amurka cewa rigakafin da ke bada kariyar shekaru 5 an baiwa mutane sama da miliyan 1 amma kuma ya ce shirin allurar rigakafin ya huskanci matsalar kayan aiki.
It took an enormous amount of bravery and effort from both South Sudanese vaccinators.
Ma'aikatar mu da na Sudan ta Kudu masu yawon bada maganin rigakafin sun nuna ƙarfin halin gaske wurin shiga wasu sassan ƙasar masu tsananin haɗari. Haka zalika, ƙawayen mu na ƙasa da ƙasa kamar MedAid da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO da suka taimaka wurin shirya kayan aiki. Ko shakka babu namijin kokari ne ya kai mu ga wannan nasara. Wannan babban albishir ne a yau cewa barkewa annoban cutar ta kare. Sai dai Falka yayi kashedi akan kada jin dadi ya samu manta da kanmu. Ya ce bullar annobar kwarara a Sudan ta Kudu tana ƙara yawa ko yaduwa a sakamakon rashin tsafta da rashin ruwa mai kyau da rashin makewayi. Kungiyoyin bada taimako sun ce akwai yiwuwar sake bullar annobar kwarara a farkon watan Afrilu idan damuna ta fara. Sun gargadi mutane da su kula da alamomin sake bullar annobar cutar.
To a gaye da Baba Yakubu da fassarar rahoton Lisa Schlein. To har yanzu da ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu haka agogon muke cewa karfe 12 da minti 15 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi dake wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa a kulli yawmin sankaran mafitsara da kuma sankaran mama kan kashe kimamin mata 40 da maza 26 a Najeriya kurum? To za mu dubi wannan al'amari. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shiri. 4 ga watan Fabrairu rana ce da aka kebe domin ƙara jawo hankalin duniya ga matsalar sankara. Duk da ci gaban da aka samu wajen ganowa da kuma jinyar sankara, ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce a duk shekara sankara kan kashe kusan mutane miliyan 9 a duk faɗin duniya. A yayin da kuma ake gano kimanin mutane miliyan 14 waɗanda ke kamuwa da cutar. Daga cikin wannan adadi, ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya sun bada rahoton cewa a duk shekara kimanin 'yan Najeriya 100,000 ne ke kamuwa da sankara. Sannan kuma a kulli yawan mata 40 sankaran mama ke kashewa, yayin da kuma sankaran mafitsara kan kashe kimanin maza 26. An kuma yi bayanin cewa sankara ita ce cuta ta biyu a kan gaba wajen kashe mutane. Cutar sankara da aka fi gani su ne na huhu, da hanta, da ciki, da kuma nono. Wani jami'in ƙungiyar lafiya ta duniya mai suna Andre Ilabayi ya ce kimamin kashi 70 daga cikin 100 na mutanen da sankara ke kashewa suna ƙasashe matalauta ne. Kuma yawan masu kamuwa da cutar tana ƙaruwa a waɗannan ƙasashen. Ya kuma faɗawa muryar Amurka cewa ana iya ɗaukan matakai masu sauƙi ko a ƙasashe matalauta domin tunkara wannan matsala, inda yake cewa.
First and foremost, the greatest priority is to diagnose cancer early. This is a more significant intervention than, as you mentioned, the advanced technologies and the expensive medicines.
Yace da farko kuma abu mafi muhimmanci shine gano cutar tun da wuri. Wannan ita ce hanyar farko da za a bi na magance wannan matsala. Domin kuwa duk cutar da aka gano ta tun da wuri, to idan ba wani ikon Allah ba, shawo kanta ba zai yi wuya ba. Baya ga haka kuma ƙungiyar lafiya ta duniya ta jaddada muhimmancin gudanar da rayuwa yadda ya kamata, musamman akan irin kayayyakin abinci da mutum zai ci. Ya kamata mutane su faye cin kayayyakin lambu da motsa jiki. Waɗannan matakai na iya rage mace-macen da cutar sankara, wato mace-macen da cutar sankara ke haddasawa da wajen salisi guda. Idan kunne ya je aka ce jiki ya tsira, gyara kayanka kuma bai zama sauke maraba ba. Madalla, yanzu kuma lokaci ya yi da likitanku, Dr. Muhammad Ladan, zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya hajiya.
To likita, yau za mu fara da wasiƙar Malama Bilkisu Mudasiru Muhammad a can Tafawa Balewa.
To.
Ta ce wai idan iska ya hura mata ido sai ta ji suna yi mata zafi. Sukan yi ja sosai kuma su dinga yin hawaye. Shine take son ta san shin me yake kawo haka?
To yawanci in iska da abu ya shiga idon mutum kuma yana sa idon ya zama ja haka kuma yana yana hawaye da yawa to abin da ke shiga idon na farko bai dace da idon ba wani lokaci yakan sa wani barayin idon ya dan dinka kumburi shike sa idon ya jaja zur so wannan ya faru dole ta je wani likita a duba akwai magunguna da ake iya bayarwa wanda zai rage jan idon ya rage ruwa ko rage kaikayin idon amma dole sai ta je wani lokaci inda wannan na faruwa kamar tabaro za ta iya sa in ta san wuraren da za ta je iskar na zuwa haka ko abin na shiga akwai irin tabaro musamman da za ta iya sawa wanda zai iya kare idon shi ma
to
amma dole ta je wurin likita ya duba a duba kwarai a tabbatar domin akwai kuma matsala da ke faruwa a cikin idon shi ke sa shi ke wannan
yake jadin ko ma menene da za a kokarin a bata magani ko
eh domin a waɗansu ɓarayin cikin idon kinsa ya kasu daban-daban ne a cikin idon akwai abubuwa da yato akwai waɗansu wuraren wanda ko iskan ko abin da ya shiga ya kasa waɗansu wuraren su ɗan kumbure ko kuma su zama jajajar haka da wanda ji wani likita a duba yanzu akwai magunguna da yawa wanda irin wannan tabarun duk zai iya taimakon ta kwarai da gaske.
To Allah ya sa a dace.
Amin amin.
To sai kuma wasiƙar da muka samu daga wajen Alhaji Mele Yusafari a can jihar Yobe.
To.
Yace yana son ka mishi bayanin amfanin kwayar maganin paracetamol a jikin mutum. Wai dan ya ga cewa idan mutum ya je asibiti aka rubuta masa magani kowace irin cuta sai ya ga an rubuta paracetamol a ciki. To yawan shan sa ba ta haifar da wani illa ko.
To paracetamol da yana amfani ga ciwo ko zafi kuma yana amfani ga rage tsananin zazzabi.
To
amma kuma paracetamol din kuma yana da illa akwai in ka sha shi yayi yawa da yawa a cikin jikin dan adam yana iya kawo illa ga hantar dan adam.
To likita bari kafin ka zo ga illa da zai yi din.
To
tunda ya ce idan mutum ya je asibiti
eh
idan aka rubuta mishi magani sai an hada da paracetamol din nan. To me yasa likitoci suke tunda kace yana magani me yasa likitoci suke hada da paracetamol tunda na san ba tare da wani dalili ba za su rubuta ba.
Eh abinda mai yiwa yawancin mutane suka ji arziki suna da zazzabi ko wani ciwon gaba ko wani ciwon warwar ɓarayin jikin su to nan duk paracetamol din yana taimakon wannan. Amma wanda kowane irin abu da yawan in ba waɗannan ba to bai cika taimako yawanci abinda likitoci ke tsammani inda yawancin mutane da ke zuwa asibiti din kila suna da irin wannan ko zazzabi ko wani ciwon jiki ko wani tsamin jiki haka duk wannan yana taimakawa.
Shi yasa yake haɗawa da paracetamol.
Eh amma bai tsammani kowane lokaci ka je asibiti ana baka paracetamol ba bai kamata a yi haka ba.
To likita ka yi bayani ka ce idan mutum ya fiye shan paracetamol tana ɓarna yana ɓarna a jikin mutum. To idan ka ce yawa kima kamar in mutum ya sha na wata nawa ne ko kuma dai ka dan yi mana bayani.
To kamar in ka sha kamar nan yanda muke cewa in mutum ya sha kamar milligram 4000.
To
wanda yake so akan sa mg a ciki in ka sha 4000-5000 a rana bai kamata ka sha da yawa saboda haka ma za ka sha ka dan ga shan shi da yawa. Kuma in kana sha akwai magunguna da yawa da ke da shi a ciki kamar magunguna ake amfani da mai tsananin ciwon jiki kamar ai mutum kamar tiyata ko na akan ba su da su magunguna akan hada da shi wannan paracetamol din to shi yasa yawanci akan ce a rinka duba kada mutum ya rinka shan abin da yake ci wannan 4000 din 4000-5000 milligram din
ka yi bayani milligram 4000-5000
kamar
mutum zai sha na kamar sati nawa ko wata nawa ne kafin ta mai illan na da kace ta yana yi.
Kamar yawanci wanda ake sha a gida kamar sukan zama kamar shi milligram ɗin 300-500 to a rana bai kamata ka sha fi 8 ba.
To
kwaya 8 kada ka sha musamman ka tsaya 7 a rana kenan.
To
to in kana sha a rana ya fi wannan yawan haka to wani lokaci nan gaba za a ga wani abu na faruwa ga hantar ka sai kuma wannan kuma ikon Allah ne amma ya kamata mutum ya rinka lura da wannan.
Dan akwai waɗanda duk abin da suka ji sai aje a sayo paracetamol.
Bai kamata a rinka shan paracetamol haka da yawa ba illarsa kenan.
To likita tunda ma ka taɓo wannan batu na cewa yawan shan paracetamol ɗin na iya lalata mu mutum hanta wasu sauran magungunan fa.
Shi yasa ai akwai magunguna da yawa suna kamar in kamar aspirin in kana shan aspirin da yawa shi ma yana kawo kamar irin gyambon ciki ko cikin kai so mu jini. Saboda haka bai kamata mu rinka sha da yawa ba ko kuma in ka sha kamar irin aspirin baka ci da wani abu ba ka rinka cin dan abinci kafin ka sha shi. Shi kuma baka yi wannan ba yana kawo ciwon ciki ko kuma yasa cikin ka rinka jini. To magunguna dai kowane magani yana da illa Hajiya saboda in za ka sha magani ka tabbatar ka sha yadda aka ce ka sha.
Yawa.
Domin sha da yawa bai sa za ka warke da wuri ba Hajiya.
To kuma idan kar amma aka baka magani kar baka gane ba kana sha sai kai maza ka koma gun likitanka.
Eh ko wanda ya baka wannan maganin indai ba gane ba je ka tambaya to maganin da na sha shi haka wani illa zai yi mini in na sha haka domin kowane magani haji yana da wani illa.
To kuma in mutum kamar yanda nace idan mutum ya fara sha din kuma ya fara jin ko yana jin wani ciwo ko abin nan ya koma gun likitan shi Allah ba shi likita ma na iya cewa ya daina shan magani.
Indai kana shan magani kaga yana maka wani abu da baka saba gani ba yawanci kai hankali ko ka je wani likita ko ka tsaya sannan ka je kai magana da likitan domin bai kamata magunguna indai ka so mashi kana ganin wani abu ko kana jin jiri ko kuma kana ganin wani kana irin ban gida daban ko kana ganin wani irin abu da daban da baka saba gani ba to kai sauri ka kira likita ko ka je gansa.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
Idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira.
Eh gaskiya ne hajiya.
To Alhaji Mele ya sake wata tambaya.
To
yace menene amfanin ganyen auduga ne a jikin mutum? Ko ya ga mutane suna kwadansu suna ci?
Auduga?
Eh.
To hajiya ban so wani amfanin cin auduga ba a jikin ɗan adam hajiya.
A'a ba auduga ba ganyen auduga.
Ganyen auduga?
Eh.
To hajiya ni dai wannan ban yabin ban san kan amfanin ganyen auduga shan shi ba hajiya.
To kai mana bincike
ka. Mai bincike amma idan abubuwan ilimin kimiyya da na karanta ban ga wani amfanin da aka ce amma mai bincike.
To.
Eh.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da ma sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu kuwa amadadin
Dr. Lada.
Jami'a Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Wani jami'in gwamnati da kuma shaidu sun ce an kashe mutane akalla 15 aka kuma raunata wasu da dama a wani fadan kabilanci jiya Laraba da Maraice a Sudan ta Kudu. Shaidu da suka gudu suka boye a cikin daji sun ce an ci gaba da gwabza wannan fada har zuwa jiya Alhamis a wata unguwa mai suna Kolingen dake karamar hukumar Bauta Kudu a jihar Jonglei. Jami'an gwamnatin jihar sun ce sun tura sojoji domin kwantar da wutar fadan na baya-bayan nan da wannan kabilu da ba su ga maciji da juna ke yi. Dan jam'iyyar Republican guda ɗaya tilo a majalisar dattijai ya yi babakere domin jinkirta kada kuri a kan kudirin dokar 'ya'yan jam'iyyu biyu wadda suka cima wadda za ta sa a ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati ana dabda cikar wa'adin karewar wa'adin gudanar da ayyukan gwamnatin. Abinda watakila zai sa a kai ga rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya a karo na biyu a cikin ƙasa da wata guda. Rand Paul na jihar Kentucky ya kyamin cewa majalisar dokoki ta kada kuri a kan daftarin kasafin kuɗi na shekaru biyu wanda zai ƙara yawan kuɗin da ake kashewa kan ayyukan soji da harkokin cikin gida da biliyoyin dala. Yana mai cewa zai ƙara faɗin wage gingibin kasafin kuɗi da Amurka ke fama da shi. Zai kuma ƙara yawan bashin da ke kan gwamnatin Amurka wanda a yanzu haka ma ya zarci dala triliyon 20 wato miliyan so miliyan 20. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce ba wai Amurka tana kokarin tsoma hannu a yakin basasa da aka shafa shekaru da dama ana yi a ƙasar Siriya bane a bayan da sojojin kawancen da Amurka ke jagoranta suka kai hari daga sama suka kashe mayaka kimanin 100 masu goyen bayan gwamnati waɗanda suka kai farmaki akan sojojin 'yan tawayen Siriya da sojojin kawancen ke marawa baya. Babu ko shakka kare kai ne ba za mu sa hannu a yakin basasan da ake yi a Siriya ba, in ji Mattis.
To madalla masu sauraro an miƙe kan shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu ya tana gabatar da shirin da kuma Chibahiro Diodone wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne wanda ya daidaita mana sauti Jimmy Cook. Ni Sarfil Hashim kuma nake cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan. Assalamu alaikum.